بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar Talata, wanda shine yammacin 23 ga watan Ramadan, shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Afrilu, shekara miladiya ta 2024, daga wannan masallaci na Masjid Umar ibn Khattab, wanda aka fi sani da suna Dandali da kenan tun wadan Zaria a Nigeria, inda muke karatu a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Za mu tashi a suratul Buruj insha Allah daga farkonta. Allah rahma zai karanta mana wannan sura mai albarka. Bismillah. A'udhu billahi minash
shaytanir rajim. Min ardihi wa nafsihi wa nafsihi. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم المعروج، وشاهد ومشهود، وإلى أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما لهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يدرك ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
نعم، الله يسعدك على الخير. Wannan sura sunanta kenan suratul Buruj, saboda ambatan lafazin al-Buruj a farkonta, kuma ana ce mata suratul Sama'i zatil Buruj, kamar da yake a cikin tafan hadisai. Ita ce sura ta 85 a cikin mushafin Usman al-Safin jeren Yesu, sannan kuma ita ce sura ta 27 ta fuskar sauka, ta sauka kafin suratul Tin, ta kuma sauka a bayan suratul Shams wa Duhaha. A cikin musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal, ya ruwaito hadisi daga sahabi Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kan karanta suratul buruj da kuma suratul tariq a sallan magriba da isha duk da yake isnadin wannan riwaya yana da rauni saboda wani mutum mai suna Yazid ibn Sufyan wanda yake cikin isnadin amma ko ta riwaya mai isnadi tabbatacce wanda yake cikin sunan na Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Sahih na Ibn Hibban da Imam al-Bukhari ma a cikin juz'ul qira'ati khalfal imam wanda yazo daga Jabir dan Samura Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta wannan sura da ita da suratul sama'i wa tariq a sallar azhar da al-asr wancan kuma a sallar magriba da isha a takaice ta daga cikin surori wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karanta su a cikin karatun shi na sallah yau da kullum sura ce makkiya ba tare da sabani ba tsakanin malamai kuma adadin ayoyinta aya 22 ne a wurin dukkanin masu kirgin ayoyi sawu mutanen makka ko madina ko mutanen kufa ko basra ko sham duka suna kirgata a matsayin ayoyi ne guda 22 babban jigon da sura take bayani akai shine tana bayar da hoto na yadda mu'minai suke sadaukar da rayuwarsu don kare addini tana bayar da misali na irin zaluncin da kafirai suke yi ma musulmai masu imani masu rauni da kuma yadda su suke jura wannan zalunci domin kare tauhidi da aqidar musulunci kissa ashabul ukhdud ita ce wannan misali sannan kuma tana bayyana yadda Allah yake kama azzalimai daga ƙarshe da yadda yake daukan fansa akan abin da suka yi ma ainihin musulmai na zalunci wannan shine babban jigon sura Allah ya fara ta da cewa was-sama'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah ya ce was-sama'i ina rantsuwa da sama dhatil buruj wanda take da hanyoyi ko kofofi wal yawmil maw'ud kuma ina rantsuwa da wannan rana a bar alƙawartawa wa shahidin ina rantsuwa da mai bada sheda wa mashhudin da wanda ake bada sheda akan shi wadannan duka rantsoyi ne guda uku mabambanta Allah madaukakin sarki ya fara buɗe wannan sura da su rantsuwa ta farko shine rantsuwar da Allah ya yi da sama ma'abuciya abraj malamai sun yi sabani game da ake me ake nufi da abraj jam'i na alburj wasu malamai suka ce abinda ake nufi da shi sune taurari kamar yadda al-Hasan al-Basri ya faɗa da Qatada da Mujahid da Dahaq da wasu cikin malaman tafsiri wasu kuma suka ce a al-usur bainaye ake nufi dogayen gidaje wannan ita ce fasara Ibn Abbas da Ikrima har ila yau kuma daga Mujahid suka ce saboda Larabawa suna kiran dogayen gidaje da al-burj kamar yadda Allah yake cewa aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka shiga sai mutuwa ta riske ku koda kuna cikin benaye wanda aka shafe su suka yi silisili shine burujin mushayyada kamar da zamanin sa yake cewa abraj wato ana nufin irin waɗannan dogayen gidaje su ake ce ma abraj skyscrapers ko makamantansu wasu kuma a fassara su suka ce ana nufin ita kanta sama din da kyakkyawan halittar da Allah ya yi mata ita ce was-sama'i ina rantsuwa da sama zatil buruji mai kyakkyawar halitta wannan ce fassara al-minhal ibnu amr Allah ya gafarta mishi sannan akwai wata fassara kuma har ila yau daga Abu Ubaidin al-Qasim ibnu Sallam Abu Ubaida afwan mai littafin fada'ilul Qur'an da shi da Yahya ibn Sallam suka ce as-sama'u zatul buruj ita ce zatul manazil wanda take da wasu masaukai sune al-buruj din wannan fassara ita ce fassarar da Ibn Jarir al-Tabari ya goyi bayan ta a tafsirinsa cewa sama tana da wasu masaukai na musamman sanannu akan masu ilimin sararin samaniya duk wanda suke da ilimi da ya shafi sararin samaniya geography ko space studies ko wani abu makamancin haka, ko ilimi na astronomy sun san cewa sama tana da wasu manazil, wasu hanyoyi sanannu waɗanda tsari ne na Allah Ubangiji da ya tsara shi mai ban sha'awa. Wannan tsarin akwai taurari da ke sauka a cikinsa, nisansu da kusancin waɗannan wurare iri ɗaya ne ƙeƙe da ƙeƙe. Waɗannan manazil da taurari suke sauka wanda rana take bi ta kansu, watanni ma suke bi ta kansu, taurari ma suke gudana ta kansu, su ake ce ma al-abraj ko al-buruj. Malaman ilimin kimiyya suna ce musu al-buruj, ko abinda ake ce ma horoscope da Ingilishi, horoscope. Saboda ana sawwara cewa wasu gidaje ne sanannu waɗanda waɗannan halittun rana da wata suke shiga suna jujjuyawa. Ita rana takan juya ta shiga waɗannan manazir ɗin a tsawon shekara, yayin da wata kuma yake shiga a tsawon kwanaki 28, su ne kwanakin fitowarsa kenan. Yayin da kuma kowane wuni shi kuma yake shiga a tsawon awoyi, wato a tsawon awoyi sanannu agun masu lissafi. Waɗannan abraj ɗin su ne Allah yake rantsuwa da su, da yake cewa was-sama'i dhatil buruj, kamar yadda Allah yake faɗa a wata sura cikin Furqan, tabarakallazi ja'ala fis-sama'i burujan, sarki ya tabbata ga Allah wanda ya sanya a cikin sama akwai wasu ƙofofi, waja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran, kuma ya sanya taurari su zama fitilu da farin wata mai haske. Da kuma faɗin Allah a cikin Al-Hijr, walaqad ja'alna fis-sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadirin, Allah ya ce hakika mun sanya wasu ƙofofi da wasu masaukai a cikin sama, kuma muka sanya mata abin ƙawantawa, taurari kenan ga masu kallanta. Wannan shi ne fahimta ta Malam Ibn Jarir al-Tabari, haka nan Al-Imam Ibn Kathir shi ma ya kawo nassoshi akan haka. Kamar yadda muka ji cewa shekara shi ita rana takan kewaye waɗannan aflak ɗin, waɗannan burutsin ne a cikin shekara, a cikin kwanaki 356 ko wani abu makamancin haka. Shi kuma farin wata yakan kewaya ne a cikin ainihin wato kwana 28, yayin da su kuma wato wuni, dare da rana sukan kewaya a cikin awoyi sanannu. Da wannan ake gane watanni, tsayinsu, kwanakinsu, da shekaru, da yanayin damina ko rani ko bazara, da dare ko wuni, da shigar lokutan sallah da makamantansu. Shi ne abin da masana suke amfani da shi wajen waɗannan lissafe-lissafe da ake yi. Malaman kimiyya suna faɗin sunayen waɗannan abin nan, waɗannan wato abraj ɗin guda 12 ne, kamar yadda suke faɗa. A Larabci akan kira su da akwai alhamdu, akwai alhamdu, akwai as-sawru shine na biyu, akwai al-jawza shine na uku, akwai as-sartan shine na hudu, akwai al-asad shine na biyar, akwai as-sumbula shine na shida, akwai al-mizan shine na bakwai, akwai al-aqrab na takwas kenan, akwai al-qaws, akwai al-juddi, akwai addalu, akwai kuma al-hud shine na ƙarshe. To yanka koma zaka ga akwai sunayen su sanannu alakin, wanda har yanzu da su ake amfani wajen lissafin waɗannan abraj, waɗannan abraj suna farawa da shi as-saw, shine zaka ga yake da siffar bijimi, bijimin sa shine suke ce ma arias. Akwai al-alham shine arias, as-saw shine bijimi, shi suke ce ma tawus da wancan yaran. Akwai al-jawza shine yake da siffar bishiya, kamar bishiyar kwakwa haka, shi ake ce ma jamini. Akwai kuma as-saratan shine kansa, sunan dai kansa wannan na cuta. Akwai al-asad liyo, zaki kenan. Akwai as-sumbula shine vivo. Akwai al-mizan shine mai siffar ma'auni, shine libra. Akwai aqrab na kunama shine Scorpio, akwai Alqaus shine suke ce ma Sagittarius, akwai Aljuddi shine Capricorn, akwai Addalu shine mai siffar katon kifi na Aquarium, akwai kuma Alhut shi ma siffar kifi ne ala ce mishi Picas. To waɗannan sunayen sune sunayen manazil na taurari guda 12, ana yi amfani da su wajen lissafe-lissafe wanda suka halasta na sanin waɗannan abubuwan. Sannan masu aikin bokanci da tsaburbura da tsafi su ma suna amfani da su, da shi suke gane abin da ya kamata a tsafance mutum da shi, wani irin tsafi ne zai mushi, da shi suke gane in wane ya auri wance za su iya samun ‘ya’ya na gari ko za su zauna lafiya ko ba su zauna ba, ko kasuwanci iri kaza ko iri kaza. Dole za ka je tambayi mutum ya ce a wani wata aka haife ka, ya sunan mahaifiyarka, menene taurarinka, da ire-iren waɗannan da aka suke wannan lissafe-lissafen, ilimi ne mai zurfi nasu na bokaye. Amma dai al’asu game da ilimin shi ne ilimi ne na sanin masaukan taurari da yadda ake lissafin dare da rana da faɗuwar rana da fitowar wata da husufi da makamantansu. Allah ya yi rantsuwa da su a cikin faɗinsa, was-sama'i zatul buruj. Allah ya kyauta. Da su ake iya gane yiwuwar ko za a ga wata ko ba za a gan shi ba, yaushe rana take faɗuwa, yaushe ne take fitowa, yaushe shafaƙi yake, da sauransu. Duk wanda ya san lissafin ya san abin da yake ji. Allah ya ce wal yawmil maw'udi, kuma ina rantsuwa da wannan wunin al-maw'udi wanda aka yi alkawarin zuwarsa. A nan ma akwai saɓanin malaman tafsiri game da wace rana ake nufi, amma zance mafi ƙarfin dalili shine ranar alkiyama ce, domin Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin a ranar alkiyama zai tattara bayi ya musu hisabi a raba gardama da sauransu, kuma Qur'ani ya ambaci zantuka game da haka. Alal misali, Allah madaukakin sarki ya ambaci cewa ya yi alkawari wa muminai a wannan rana, faɗin Allah la yahzunuhumul faz'ul akbar wa tatalaqahumul mala'ikatu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'aduna. Mutanen kirki, tashin hankalin nan mai girma na alkiyama ba zai sa su bakin ciki ba. La yahzunuhumul faz'ul akbar, Allah ya ce wa tatalaqahumul mala'ika, ko mala'iku suna tarbasu suna ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun. Kaga ya zama al-yawmul maw'ud, ranar da ake muku alkawari. Allah ya mu'mini alkawari da rana. Allah ya makatare su ma alkawarin cewa ranar za su dandana kudin su, kamar yadda yake cikin suratul ma'arij, fadin Allah fadharuhum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'aduna. Allah ya ce ka bar su su ci gaba da kutsawa, suna wasanni, suna sharholiya har su gamu da ranar da ake musu alkawari. Saboda ranar alkiyama ita ce ranar da Allah ya yi alkawarin zai tattara bayi ga baki ɗaya ya musu sakamako. Rabbana innaka jami'un nasi da yawmin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad, a cikin addu'a da ake a cikin ƙarshen Ali Imran kenan. Ko Rabbana ya ka Ubangijinmu, innaka jami'un nasi, lallai kai mai tattara mutane ne, li yawmin la raiba fihi, don gamuwa a wata rana wadda babu kokwanto akan zuwanta. Allah ya ce inna Allaha la yukhliful mi'ad, Allah baya saba alkawarin da yayi ga baki daya, musamman kuma alkawarin wannan rana. Saboda haka alkiyama ita ce wal yawmil maw'ud, Allah yana rantsuwa da ita kanta alkiyama. Allah ya ce wa shahidin wa mashhudin, kuma ina rantsuwa da mai shaida da wanda ake shaida a kansa. A nan ma malamai suka ce ash-shahid shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wal mashhud ita ce ranar Juma'a, ran da mutane suke taruwa su shaida jawabin da liman yake yi, wanda aka ce idan ana yi aishuru idza nudiya lis-salati min al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay', ana so kowa ya je ya shaida sallar Juma'a ya saurari wato hudubar liman, shine wal mashhud, ai wal yawmil mashhud. Shi kuma ash-shahid shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu kuma suka ce a ba haka bane, suka ce ash-shahid shine yawmul juma'a, wal mashhud shine yawmu arafa,
ya zo a cikin alqur'ani Allah yana cewa zalika yawmun majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhudun wannan muni ne wanda yake mutane za su taru kuma rana ce abin shedawa saboda haka wanda suka dukkan fasara suka ce ranar kiyama ai ne take fara ita ce yawmun shahidi wa yawmun mashhud a wanda suka wasu suka ce a ash-shahid Allah yana rantsuwa da kansa ne da kan kansa saboda Allah a wurare da dama yayi ambaci wannan siffa ga kanshi wa kafa billahi shahidan a cikin suratul nisa'i Allah ya isa mai sheda hakanan qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillahu shahidun baini wa bainakum cikin al'am qulillahu shahidun kace musu Allah shine mai sheda baini wa bainakum wasu kuma wanda suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi anan magana ibnu abbasi kenan sai ya ja fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida ya kake gani idan muka zo wa da kowace al'umma da mai sheda akan ta kai ma muka zo da kai mai sheda akan wadannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama an karanta mishi wannan aya yayi ta kuka yace mai ibnu mas'udin a ko ubayyu yace mai ubayyu na karanta mana alqur'ani bai yace na karanta ma alqur'ani alalin kai aka saukan maka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina so in dinga jin shi daga bakin wani sai ubayyu ya ta karantawa har ya kawo kan wannan aya sai annabi ya dafa shi yace hasbuka 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 ya isa ya isa ya isa yace da na juyo sai naga yana ta hawaye har gemun shi ya jike saboda tashin hankalin da ke cikin aya Allah yana ce mishi ya kake ganin al'amarin ranar alkiyama idan muka zo wa kowace al'umma da mai sheda akan ta annabinta kai kuma muka zo da kai a matsayin sheda ga al'ummarka da kuma fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa rasula kaga karar Allah ya kira shi da suna shahid ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna arsalnaka lalle mun aiko ka shahidan mai bada sheda wa mubashiran mai albishir wa rasulan kuma mai kawo sakon Allah da irin kuma fadin Allah dauke sarki waliyakuna ar-rasul alaykum shahida waliyakuna ar-rasul alaykum shahida duka ire-iren wannan suna nan da yawa a cikin alqur'ani da suke tabbatar da cewa siffar shahidi siffar shahidi ta tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ta tabbata ga wasu annabawa da haka wasu malamai suka ce ana nufin annabawa ga baki da yansu dukkanin annabawa kowa mai sheda ne akan al'ummarsa fadin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida rana alkiyama kowace al'umma idan aka kira ta yau nad'u kullu unasin bi imami ko waɗanne mutane za a kira su da jagoransu za a raba al'umma daban-daban kowace al'umma annabinta ko annabawanta a gaba idan aka tambayi annabawan kun kai sakon Allah za su ce sun kai sai a tambayi al'umar an kawo muku sakon Allah idan mu'mine ne sai su ce an kawo idan kafire ne sai su karyata su ce ba a kawo ba sai Allah ya ce wa annabawan to kun ji sun ce ba ku kawo ba kuna da sheda saboda haka annabawa za su fara neman wa zai musu sheda a filin alkiyama daga ƙarshe a umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne za su yi wa annabawa sheda su ce mu mun shaida cewa annabi Nuhu yayi wa mutanen shi wa'azi annabi Zakariya yayi wa mutanen shi wa'azi annabi wani yayi wa mutanen shi wa'azi saboda haka sai a ce wannan al'umma to ku kuna ina ya kai kuka sheda sai su ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka aiko ya Allah ya ba mu labarin inna arsalna nuhan ila qaumi wa ila adin akhahu huda wa ila fulanin akhahu fulana wa ila fulanin za su fara cewa ai mun ji wannan labarin a cikin alqur'ani sai Allah ya ce to ku kuma waye shaidan ku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Allah ni kuma ni ne shaidan su shine waji ina bika ala haula'i shahida sauraka dukkanin annabawa za su ba da shaida akan al'ummomin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma zai ba da shaida ta gabaki daya da ta shafi shaida al'ummomin da kuma shaida al'ummarsa akan shaidar annabawan al'ummomin ina fata mun gane wannan wasu malamai kuma suka ce a annabi Isa ake nufi saboda annabi Isa Allah ya bada labari akan shi cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim annabi Isa za a tsaida shi a ranar alkiyama a mai tambaya a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini kai kace ma mutane su ruko da kai da mahaifiyarka a matsayin alloli sai ce wallahi ba ni bane ma qultu lahum illa ma amartani ba abinda na gaya musu sai abin da ka umurce ni ani ubudillahi rabbi wa rabbakum kubutawa Allah ubangiji na kuma ubangijo sai ce wa kuntu shahidan alaihim ma dumtu fi kuma na kasance ina sheda akan cewa sun ci gaba da bauta maka ya kai Allah matukar kasancewa ta a cikin su falam ma tawfaitani yayin da ka dauke ni to shine yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fi falam ma tawfaitani kunta antar raqiba alai yayin da ka dauke ni ya Allah kai ne kake gadin su ka kai ka sa abin da suka yi bayan tafiya ta Nabi sai bai bada wannan sheda saboda shi ma ya amsa sunan mai sheda aka sake cewa a'a alhafazani mala'ikun nan masu gadi da rubuta lada da zunubi su ne za su bada sheda akan mutane wasu suka ce a'a da dukiya da gabobi da sauran abubuwan da za su yi sheda akan mutane yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa arjuluhum bima kanu ya amaluna cikin suratu an-nur ko da dai wasu maganganu da aka yi masu yawa kala daban-daban wanda in ka hada su za ka ga cewa duka waɗannan suna iya daukar ma'anar wannan rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa da al'ummarsa da littattafan da za a bayar da gabobi da mala'iku da sauran duk wanda aka ayyana a matsayin mai sheda zai iya daukan fasara cewa da shi Allah yake rantsewa ko kuma da su ga baki daya Allah yake rantsewa shine ma'anar wannan rantsuwa wa shahidin wa mashhud Allah ya rantsuwa da abubuwa guda uku was sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud akwai hadisi wanda zai iya raba duk wannan gaddama al-imam at-tirmidhi ya rawaito shi a shaykhul albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-yawmul maw'ud yawmul qiyama ranar da Allah ya alƙawari wanda ya ambata ita ce ranar tashin al-qiyama wal yawmul mashhud yawmu arafa ranar shaidawa kuma ita ce ranar arafa ranar da Allah madaukakin sarki yake gafara ga dukkanin masu tsayuwa arafa da wanda suka yi da kyau da wanda ba su yi da kyau ba da kowa da ya je wajen sai Allah ya ce wa mala'iku ku kalli bayina ga sunan sun taho daga wurare masu nisa cikin wahala da kunci da zafin rana suna neman yarda ta ku sheda na gafarta musu ga baki daya Allah ya zai yi haka dan ya kunyata shedan kuma shi kuma shedan ya dauki alwashin sai ya bata musu aikin haji sai Allah ya ce ku sheda na gafarta musu ga baki daya har mala'iku su ce ya Allah akwai wani da wani da wani a wajen wani shi ya zo ne fa ba ma yake hajin ya zo yi ba wani ma riye yake yi wani ma da kudin sata ya zo wani ma kaza kaza sai ta faɗan mutanen da suka sani a wurin masu matsaloli sai Allah ya ce din na gafarta musu ku sheda duka na gafarta musu sai shedan ya ji bakin ciki ya ji damuwa ya ji takaici shine wannan shedar da Allah zai sa mala'iku su tsaya dan cewa ya gafarta mu masu tsayuwa arafa shine yawmul mashhud wa shahidu yawmul qiyama da Allah ya rantsa yace wa shahidin a cikin hadisi annabi yace rana alkiyama ma tsala'ati shams wa la gharabat ala yawmin afdala min rana bata fito ba ko ta fadi akan wata rana afwan yawmul jumu'a rana bata fito ko ta fadi akan wata rana da ta kai falalar ranar juma'a ba annabi yace fihi sa'atun a cikin ranar juma'a akwai wani lokaci la yuwafiquha abdul mu'min yad'u allaha bi khairin illa istajaba allahu lahu ba wanda zai dace da wannan lokaci yana matsayin mutum musulmi wanda ya imani da Allah ya dinga roƙon Allah duk wani alkhairin duniya ko na lahira face sai Allah ya amsa mishi wala yasta'idu min sharrin illa a'adahu Allahu min duk kuma san da ya nemi tsarin Allah daga wani abu na neman tsari wani bala'i ko wata fitina sai Allah ya tsare shi daga wannan bala'i da wannan fitina. Wannan lokaci daga tsakanin sallar la'asar zuwa faduwar rana shi sai yana daga cikin mustahabbai na ibadoji ranar Juma'a. An samu magabata suna yin haka, sai mutum ya samu riya zauna ko a masallaci ko a gida ko a waje, yayi talazimi, yayi zikirori, yayi salati, yayi istighfari, yayi addu'o'i awa daya, awa biyu, abin da ya sawaka. Lokaci ne mai falala kwarai da gaske bayan sallar Juma'a. Shi ma an koye shi, ba a ayyana ba, saboda mutane su ba da himma wajen neman lokacin kuma su ta ibada. Allah ya ce kutila ashabul ukhdud, an tsine ma ma'abuta rani, an nari zatil waqud, ma'abuta wutan nan wadda ake ta walalata, idhum alaiha qu'ud, a lokacin da suke zaune a gefen wutan, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud, suna masu sa ido suna kallon abin da suke mu'mine na ƙonawa. Wannan gaba tana komawa ne zuwa ga labarin wani tarihi sananne. Akwai tarihin da ya faru na wani sarki azzalimi, kamar da hadisi yake cikin Sahihu Muslim daga ainihin wato Suhaib ibn Sinan, wanda ya rawaito hadisin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su labarin cewa akwai wani sarki wanda yake da wani boka da yake taimaka mishi da tsafi. Sai ga wannan boka ya tsufa, sai ya ce ma bokan, ya kamata ka samu magaji cikin matasa masu ƙananan shekaru, saboda in ka mutu a samu ne ci gaba da yin wannan tsafe-tsafen. Sai ya ce wa sarkin, to a tu, sai sarkin ya ce ma bokan, zan turo maka wani cikin wanda za su gaji wannan aikin. Sai aka tura da wannan yaro, sai yana zuwa gun boka yana sauraron darasi na koyon aikin bokanci. Idan ya dawo akwai wani malami ko mai bauta Allah da tauhidi, sai yake tsugunar da shi yana koya mashi addinin gaskiya. Ba da jimawa ba, sai yaron nan ya fahimci addinin gaskiya. Amma sai malamin shi ya ce mashi, ka ɓoye matsayinka na imani, kaka bayyana wa kowa, kullum ka ci gaba da fitowa daga gida da sunan za ka je gun boka don koyon darasi akan bokanci, sai ka zo sai ci gaba da koya maka addini. To haka kullum suke yi, haka kullum suke yi. Har wata rana aka samu wani zaki ya tara hanya, an rasa yadda za a yi a wuce. Wannan yaro da ya zo sai ya ɗauki dutse kawai ya ce bismillahi, sai ya jefi zakin nan, an take kashe zakin nan, kowa ya samu ya wuce. Shi kenan sai labari ya ishe sarki cewa ai wannan yaro ya koyi bokanci kuma ya ƙware fiye da ƙwarewan ma bokawancin. Shi kuma dama kullum malamin shi na addini yana gaya mai cewa za ka fuskanci jarabawa, za ka fuskanci tsananin jarabawa. Za ka kira shi aka mai tambaya, aka ce ina ka koyi wannan, ya ce shi ba abin boka ya koya ba, shi ya koyi ilimi ne na ɗayanta Allah. Wannan sarki da azzalimi da yake da'awa Allahnta ya fara wato azabtar da shi akan cewa yanzu ya yi ruko da wani Allah ba shi ba. Azaba ta kai azaba har sai da ya bayyana musu wane ne malaminsa. Aka ce aka kawo malamin, shi ne aka yanka shi da zarto tun daga tsakiyar kanshi har tsakiyar kafar shi, aka raba shi gida biyu. To aka ci gaba da azabtar da yaron nan, amma yaro yake mutuwa. Suka yi juyin duniya nan su kashe shi, yake mutuwa. An shiga da shi jirgin ruwa, an harba bai harbu ba, an haura shi saman dutse, an harba bai harbu ba, an kona shi da wuta bai ƙonu ba. Duk yadda za su yi mai azaba sun yi mishi, Allah bai ba su dama ba. Shi ne sai ya ce musu, idan kuna so ku kashe ni, zan ba ku formula da za ku kashe. Ku samu kibiya kwari da baka, ku tara mutanen garin nan gabaki ɗaya, kowa yana gari, sai a zo sai a harbe ni da kibiya, amma sai a ce bismi rabbil gulam, za a harbe ni. Saboda sai suka bi suka mishi wannan tsarin, suna ganin ayin sun kashe shi, sun gama da duk wata matsalarsu. Sarkin ya riga ya gama shiga cikin dagwalgwale wanda safi da karaya, saboda zalunci da yake ciki da rashin imani. Da haka bai gane cewa wannan wata dabara ce ta yaɗa addinin Allah ba. Ya zo ya sa aka tsaye da yaron nan, aka tara mutanen gari gabaki ɗaya, aka zo aka samu wani maharbi ya ɗauki kibiya kwari da baka, ya tale ya ce bismi rabbil gulabi, yana harbin yaron nan, ya same shi a kirji a ƙawon zuciyar shi, nan take ya faɗi ya mutu. Saboda haka sai duk mutane suka ce amanna bi rabbil gulab, kuma duka mun yi imani da ubangijin wannan yaro. to da matsalar shiyarar ne kwaya daya yanzu kuma duka mutanen gari sun yi imani saboda haka hankalin shi ya tashi ya rasa yadda zai ya shiga ya fita shine aka bashi shawarar cewa aje a tona rami a saro itace mai yawa a cika ramin a hura wuta a tara mutanen nan a ce ko dai ka kafirce wa abin da kai imani da shi na Allah ko kuma ka shiga wutan shine ya aikata haka aka gwala da wuta aka dinga kona mutane da ransu shine har aka samu wata mata ta zo tana rungume da danta tana bashi nono tana jin tausayi ko ta shiga ko ba ta shiga ba sai dan ya kalle ta yayi mata magana yace ya ke mahaifiyata ki je ki shiga cikin wannan wutar Allah madauki saki zai mai mana da ita sanyi irin na Annabi Ibrahim wannan yaro Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya daga cikin yara da suka yi magana a tsamman goyo su biyar to a haka har sai da mutanen nan suka kare gabaki daya sarkin yayi wannan zalunci to wannan kisa ta zo a cikin hadisin da ke cikin sahih muslim na shi sahih ibn sina amma abinda malaman tarihi suke karawa da malaman tafsiri shine cewa ba so daya wannan abin ya faru wannan da yake ba da labari shine wanda ya faru a kasar Yemen a garin Najran ana danganta shi zuwa ga wani sarki da ake ce mashi Yusuf Zunwas al-Himyari wanda sarki ne ba yahude kuma azzalim kuma mai tsananin ta'assubanci wanda ya farmaki mutane da yawa waɗanda ba sa addininsa sawawin kristoci ne ko masu imani da addinin musulunci ne yayi kisa yayi zalunci ba dan kadan ba to ana danganta wannan kisa zuwa gare shi idan shi din ne domin dai shi Qur'ani bai ayyana ba Qur'ani bai ayyana wani mutum bane abinda Qur'ani ya fi damuwa da shi shine abinda ke ciki na darasi ba sunayen mutanen da sunayen garin ba kalli kisa ashabul kahfi ba an bace sunayen mutanen da sunayen garin da sunayen sarkin ba ko shekarar da aka yi ba an dai an bace kissar ne kawai kalli a kissar Annabi Musa da garin da yaje din nan mun karanta ta na cikin sunan kasasi ba an bace sunan garin ba ba an bace sunan mutumin ba ba an bace sunan yan matan ba haka da in ka bi kisoshin alqur'ani zaka ga qur'ani bai cika damuwa da ambaton sunayen mutanen kalli kissar ayyan annabi adam alaihi salam id karaba qurbanan futuqbila min ahdima wa lam taqbal min al-akhar cewa ba ambata malamai sun yi bincike mai yawa akan wannan abin da ake cewa ilimi na mubahamatul qur'an wato qur'ani da gangan yake kin ambaton sunayen mutane da garuruwan da Allah suka fara da su kalli kissar Aisha ta kazafin da aka yi mata babu inda aka ambace ta to idan kuma Qur'ani ya so a wasu wurare kuma sai ya ayyana to ayyana wannan zai sa kissar ta tsaya akan wannan ne ba ta haura shi inna qaruna kana min qawmi sa kaga an ayyana shi hakanan kissar falamma qada zaidu min hawadar kaga an ayyana hakanan tabbati da abila habin wata kaga an ayyana amma wasu kisoshin duka ba a ayyana su kamar kissar wannan mata sarauniya da ake cewa Bilqisa ba ayyana ba inna wajadtu mar'atan tamliku wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun 'azim haka qarsami Allahu qawlan lati tarjuka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah haka wa ala fasil ladina khulifu hatta idza daqat alayhim al-ardu bima rahabat akwai hikima a cikin rashin ambaton wani daga cikin hikiman malamai suka ce saboda hukuncin ya zama ya game gaba daya duk wanda ya irin aikin hukuncin ya shafe shi in ku aka ayyana to hukuncin zai shafan wani sai wani kamar yanzu falan ma qada zaidun min ha wa tarad bai shafi kowa ba sai zaidu da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda ba ayyana ba to hukuncin zai shafi kowa tabbati da abila haka ya shafi shi kadai daga ciki akwai kuma kasancewar wato Qur'ani yana son mutane su yi riyaza su yi bincike su yi kwazo wajen gano abubuwa domin a cikin wannan kwazon da na ganowa akwai lada a cikin aikin tadabburi game da Al-Qur'ani aya kaza da wa ake suna kaza su wane ne gari kaza a ina yake abu kaza a wani zamani ya faru wannan riyaza ilmiya academic activity da za a yi yana da ladan shi saboda haka akwai wannan ladan an riga an bata to shikenan kawai sai a shantake ya ce ai da an sani kowa da ya karanta ya sani amma ba a fada ba za a ci gaba da bincike ana neman su wane ne me ya faru a ina ne sannan kuma daga ciki akwai dan a tseratar da mutane daga alfahari yanzu jiba kamar na Zainabu da aka ambace ta abinka da halin mata tana wuyin alfahari da shi ƴan uwanta da danginta duka suna yin alfahari da cewa tun matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda aka ambata alqurani sai ita to ga kaddara yanzu inda a ce kowa an ambaci wani kakansu ko garinsu ko danginsu idan alheri ne za su ci gaba da alfahari da shi idan ba alheri bane ya zama musu abin zagi ba a ce ku da aka ambaci garin ku aka zage ku alqurani ba wanda zai aure a garin ba wanda zai je garin neman arziki za a ce garin matsiyata ne saboda haka akwai hikimomi da yawa da malamai suka fitar akan irin wannan tsarin na alqurani da girma kuma ana so masu karantarwa da masu wa'azi su dinga amfani da wannan salam idan ka zo baka yi wa'azi sai ka dinga faɗan hukuncen da ka'idojin kar ka yawaita ambaton sunayen mutane da garuruwansu da ƙabilunsu kana aibata su ko kana danganta barnar da suka yi ko kana danganta siffofinsu zuwa gare su sai ya zama abin rikici abin tashin hankali abin hamayya da jidali ce duk sanda ka zo karatu kai ba zagi sai ka ce kanawa sun yi kaza kaga wani bakarin sai ga cewa to wannan karatun ba dan Allah yake duk dare akwai wasa tsakankanin su haka shi ma bakarin yace duk sun zai magana sai ya bata zage zage to sai bakarin ya ga shi wannan karatun ba da su yake wani an saba ko gaskiya yake ba da bare gaba ba amma aka ce aka faɗi siffar to wanda yaje yana da siffar to da shi yake zagin kasuwa ne ko duk wanda yace ana zagin barayi to yanda cewa shi yana sata ke ce an matsawa barayi da wa'azi to shi barawo ne kenan ko mun gane amma an kace suware da suware to sai ya zama jidani saboda haka baya ga wannan kissar da ta faru wanda wannan ta faru gab da aikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasali ma wasu malaman tarihi suna cewa a shekarar da aka haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar wannan abu yake ma'ana shekarar da ta giwaye ke kuma labarin ya yadu sosai a kasar Larabawa an ji labarin domin labari ne abin mamaki a ce ga wani mutum sarki saboda tsaban zalunci ya sa an tona rami ne zurfi an cika shi da itace sannan an hura wuta sannan kuma a dinga kama mutane ana sa su a majajjawa ana wurga su ciki wasu kuma a ce ku je da kafa ku shiga ciki an ce kwana da kwanaki aka yi ana yin wannan ta'asa duk duniya sai da aka ji labari amma baya ga shi game da muka ambata an samu wasu kissoshi ire-irensu gabanin haka ko kuma daga baya akwai mashahuriyar kissa ta wani sarki mutumin kasar Italiya wanda yake ce ma Nero wanda ya fita bayan gari ya kona garin shi gabaki daya ya zauna akan kujera yana kallo yana dariya wannan ya tabbata a tarihin wani gari a kasar Italiya ba zan iya tana sunan garin ba particularly amma dai sunan sarkin kenan Nero akwai kissar sarki Buktunasar Buktunasar ɗaya daga cikin mashahuran sarakuna ne a daular Babylon wadda ita ce daula ta farko da aka fara jirkita addinin Kiristanci addinin Annabi Isa wanda shine Yahudawa suka hada baki da shi aka canza Injila aka kori sahabban Annabi Isa aka kashe na kashewa to a lokacin da ya dinga kashe su din ya sa an dinga hura wuta ana kona su an yi rijiya mai zurfi aka cika ta da itace aka hura mata wuta haka ake kama mutane duk wanda yake yin imani da shi Buktunasar a matsayin shi ma yana da'awar Allah ne sai a kama mutum da majajjawa a wulla shi a wulla shi sai a jefa shi cikin wannan rami shi ma yi irin wannan zalunci akwai sarki Antonius na daular ainihin wato Byzantia ta kasar Sham daular Rumawa ce ita ma wata tsohuwar daula shi ma ya yi irin wannan zalunci da abin da yake alamta maka wannan shi ne sarakuna azzalumai da aka yi da yanzu ba a yi irinsu yanzu ba kowa ya isa yin irin wannan zalunci wata gina irin zaluncin da yake yanzu shi ne idan a je a samu gari a fesa musu guba ko a kone su da bomb da makamantansu amma dai a hura wuta wannan ta gargajiya gadangadar a ce ana kona mutane yanzu wannan an wuce wannan zamani saboda haka duk wani zalunci da kake ganin wani shugaba yana yi ko wani sarki ko wani mai fada a ji to an yi wani sarki da ya yi zaluncin da ya fana shi kuma wancan sarkin azzalimi ya shuɗe sai dai labarin zalunci shi kaga wannan labarin ma ba a ji sai dai alitafin Allah yanzu kamar waɗannan duk ba ma san labarin su waɗanda aka sani sune wanda Qur'ani ya ambata irin su Fir'auna sune aka ji labarin su aka san zalunci amma wasu ba ma san labarin zaluncin su ba amma suna nan suna fuskantar azaba a kabarin su na zaluncin da suka yi kafin kuma su fuskanci azaba ta ranar alkiyama saboda haka zalunci baya daurewa sawa'u shugaba ne yake yin shi ko wani azzalumin dan ta'adda ne ko dan tawaye yake yin shi baya daurewa dole zai gushe kuma zunubin ya wanzu da kuma mummunan ambato da la'anta alqur'ani anan yace utila ashabul ukhdud an tsine ma ma'abota gwalalan wuta haga da tsinuwa aka fara yi yanzu duran da aka karanta wannan kullun ana karanta ta ana ƙara tsine musu albarka la'anta ta tabbata ga shi kanshi sarkin da mataimakansa da wanda suka taya shi aikin wannan zalunci Allah yace utila ashabul ukhdud Allah an ci mazowa gwalalan wuta waɗanda suke annari ai ashabin nari wa qudi ma'abota wutan nan wanda aka riga aka gama hurata wato a sarakunan da azzalimai sun shahara da amfani da wuta wajen azabtar da mutane Allah madaukakin sarki ya hana azaba da wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya hana ku azaba da wuta Allah shi kadai ke yin azaba da wuta saboda ka duk wani abu da za a yi ma azaba za a ainihin wato yi mishi wani horo haramun ne a hori mutum da wuta a kona mai hannu ko a sa karfe a wuta ya zafi a dana mishi ko a sanya wato ruruwa wuta a kona gidanta ko a balbala ma wani abu mai rai wuta a kona shi sawa'un barawo ne sawa'un kare ne maciji ne kura ce duka haramun azaba ce da wuta shi yasa hatta lalas wannan magani da ake yi na shawara idan mutum zazzabi yake sauka da sai a je a samu karfe a sa a makira sai a dana mai haka ko hatta shi aka ce ba kyau makruhi ne sakiya kenan ko sakiya amma haramun ne a yau mutum ko a yi majaki ko saniya ko doki duk ana yi musu a kuwawu ko a cinya ko a hanci ko makamantarsu to duk wannan zalunci kuma haramun ne azaba da wuta sawa'u wuta ce irin wannan mararan ko kuma wani abu da aka sa a wuta ya zafi ko amfani da electric shock wajen azabtar da masu laifi duka wannan haramun ne Allah ya haramta saboda na ko ruwan zafi yes ko a wala mutum zafi duka shi ma duk abin da aka sananta daga wuta na sai to sakiya da ban take kaji aran ba eh now kaman kurji kenan eh sai a sa zai fashe to shine sakiya wanda yake yi mai ruwa a cikin shi mai mugunya amma dai wancan shine lalas abin nan kenan alkayyu go alkayyu lalas ake ce mai da Hausa ni ban san Hausan nan zariya ake cewa ba haka ne yake yanzu ba an daina shi ba amma da ana yi a makera mutum zazzabi ya gagare wani ma za a dake shi rangaranga a kai shi ana yi zaka kawai ya fara zufa ko ciwon adali ne sai ya ji sauki kafin ya mutu amma yanzu an daina yi mutane ba sa yadda ya zaya musu zaka ji har warin fata da naman jikin mutum yana korewa na'am Now. Kamar sakiya. Now. To almuhimu dai shi irin wannan wanda yake yi na magani makruhi ne. Sai in ya an kure an rasa wata hanya ta samun waraka to ana iya yi. Amma wanda za a yi dan a azabtar da mutum dan toto mutum yayi wani laifi ko ana zargin shi da wani abu ko haka nan kawai a kama shi dan ta'addanci ayi mishi wannan to wannan duka haramun Allah ya tsare yawa kaman kona ciyawa a gona idan bukata ce ta kama za a yi haka dan share gona babu laifi amma an nufaci su kwarin ga gidansa ana gani a kona su to wannan haramun ne shi amma idan garin kona buru ko kona gona ana sharar gona wannan wanda ta fita kanshi ya zama tsotsayi kwarin da ta fita kanshi amma a ce kana ganin gidan tururuwa ko taren zuma ko wani abu ka sa musu wuta dan kawai ka kona su to wannan haramun ne shi duk azaba ne da wuta kuma haramun shi zaka ga annabi ibrahim shi ma an taba kokarin kona shi kulna ya na rukuni badan wa salamun ala ibrahim wa aradu bihi kaidan waj'alnahum al-aksarina annabi ibrahim sarkin zamanin shi lamarudi kenan ko yayi kokarin shi ma ya halaka shi da wuta bayan da ya kakkarya musu gumakan su Allah ya ce kutila ashabul khudud annari zati waqud idhum yayin da su waɗannan kafirai azzalimai alaiha a gaban wutan uud suka samu ri suka zauna sai aka kawo masakin karaga ya zauna yana annashuwa yana ci yana sha yana dariya su kuma sojojin shi da fadawan shi da masu fushi da fushin shi sa ta kaddamar da wannan aiki na azaba idhum alaiha uud da shi da ministocin shi da sauran mukarraban shi sa zauna suna kallo saboda rashin imani Allah ya ce wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud su din suna zaune suna kallon abinda suke aikata wa mu'mine na zalunci wato zalunci ya kai zalunci a ce ana yin abu na rashin imani kuma kana tsaye kana kallo kuma kai ka sa a yi ma wani ba zai iya gani ba zai sa a yi amma ba zai gani ba saboda rashin imanin shi bai kai wancan ba amma wannan shi bayan ya sa a yi din yana tsaye yana kallo kuma yana dariya yana annashuwa yana passing comments cewa abinda ake yi an kyauta suna dariya suna ciye-ciye suna shaye-shaye suna tantance Allah ya tsine musu albarka akan wannan zalunci da suke Allah ya kyauta bari mu saurara a nan saboda lokaci da ya kure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga aya fadin Allah madaukakin sarki wa ma nakum min hukum Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتع الله بأبصارنا وأسمائنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين